Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 25 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a. Baba ya kuma kiri ne tare da Maryam Dauda. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Kotun kolon kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar da shirin ba da agajin jinkai na dala miliyan 124 ga kasar Sudan. Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijai sun yi kokari su dinke barakar da ke kara fadada a jam'iyyar Republican mai mulki.
To ko bayan kun gaba jin labarin za ku ji cewar ana nan ana ci gaba da bata kashi tsakanin mayakan Boko Haram da jami'an tsaro a jihar Yobe bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai a jiya Talata wanda ake zaton ƴan Boko Haram din ne suka kai. Muna kuma da rahoto akan wani taron kasashen Afirka ta Yamma wanda suke gudanarwa a kasar Senegal na ganin an kawo ƙarshen auren da ƴan mata da wurwuri wanda hakan na addaban tattalin arzikin yankin. To sai kuma rahoto akan kokari da hukumomi ke yi a Najeriya na ganin an kawo ƙarshen haɗuran kan hanya da kuma mutuwa da mutane suke yi akan hanyoyin mu. Muna kuma dauke da ainihin shirin nan na himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun kolon kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su, biyu ne kawai suka je kotu. Hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci. Wani alkali kuma ya ce na dan jami'an hukumar zabe da aka yi don zaben na gobe ba bisa ka'ida aka yi su ba. Sai dai hukumar zaben Kenya ta ce na dan na bisa ka'ida kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban kasa gobe.
Shugaban wato kungiyar tarayyar Turai ta sanar da shirin bada agajin jin kashi na dala miliyan 124 ga kasar Sudan. Majalisar zartarwar tarayyar ta faɗa a yau Litinin a ranar Litinin cewa za a yi amfani da kuɗaɗe wajen samar da bukatun gaggawa kamar abinci da ruwa da tsaftace muhalli da kiwon lafiya da ilimi da kuma taimakawa mutane da alatilas suka guje wa gidajensu da garuruwansu da unguwanninsu da suka karɓe su. A lokacin da ya kai ziyara a kudancin birnin Darfur, ministan ayyukan jin kai da kuma magance fitintinu Christos Sindelandis ya faɗa cewa taimakon agajin na da muhimmanci don taimakawa bukatun 'yan Sudan da suka rasa muhallansu da kuma 'yan gudun hijira da suke makwabciyar ƙasar Sudan ta kudu. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, mutane miliyan 4,800 ne suke bukatar jin kai a Sudan kuma yawancinsu suna yankin Darfur.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijan kasar sun yi kokari su dinke barakar da ke kara fadada a jam'iyyar Republican mai mulki. Sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da Senator Jeff Flake na jihar Arizona ya caccaki halayyar shugaba Trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mr. Flake, wanda wannan shine karansa na farko akan wannan mukamin, wanda kuma yayi aiki a majalisar wakilai na tsawon shekaru 12, ya ce batan basira ne babba a yi shiru yayin da ake ruguza al'adu da muhimman abubuwan da suka hada kan Amurka, yayin da kuma tunanin da ake amfani da harfa 140 wajen rubuta su a shafin Twitter ke barazana ga kawance da yarjejeniyoyin da ke tabbatar da zaman lafiya a fadin duniya. Flake ya kara da cewa jam'iyyar Republican ta rade tana yaudarar kanta akan cewa Trump zai yi abin da ya dace. Da yake mai da martani a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce Senator Flake da Coker sun gane cewa ba za su ci zabi ba, shi yasa yanzu suka fara yin bakakken maganganu.
A hukumance an sanar da sake zaben shugaban kasar China Xi Jinping wa'adi na biyu a matsayin shugaban jam'iyyar Communist a yau Laraba. Shugaban dan shekaru 64 da haihuwa ya tsaya tare da sabbin mambobin kwamitin zartarwan kasar su biyar a zaurin ginin majalisar kasar dake Beijing, bayan da kwamitin dake kula da harkokin jam'iyyar Communist ya zabe su. Cikin sabbin mambobin kwamitin har da Zhao Leji, wanda ya karbi jagorancin kwamitin dake kula da harkoki da ladabtar da jam'iyyar daga hannun Mr. Wang Qishan, wanda ya jagoranci shirin yaki da cin hanci da rashawa na shugaba Xi Jinping. Memba daya tak da ya dawo daga kwamitin zartarwan jam'iyyar mai mulki tare da shugaba Xi shine Prime Minister wato Lin Qinghan, dan shekaru 62 da haihuwa. Sauran mambobin su ma ɗan shekaru 60 ne da haihuwa. Hakan ya bar jam'iyyar ba tare da wani wanda zai gaji ko kuma zai mai gurbin shugaba Xi Jinping ba, idan wa'adinsa ya kare a shekarar 2022. Kwararru dai sun ce kasancewar babu mai wanda zai gaji jam'iyyar na nuna cewa yana yiwuwa Xi Jinping ya kara zarcewa.
A Somalia wani abin ban mamaki ya faru sa'o'i kadan bayan wani mummunan harin bom da ya auku wanda ya kashe mutane 358 tare da raunata daruruwan wasu mutane a birnin Mogadishu ranar 14 ga watan nan na Oktoba. Daruruwan mutane sun garzaya asibitoci don ba da gudunmuwar jini. Wannan wani abu ne da aka saba gani a kasashen yammacin duniya bayan aukuwar wani bala'i kamar mahaukaciyar guguwar tekun da ta fatattaki birnin Houston dake nan Amurka kwanan nan. Amma a Somalia, kasar da kusan kullun tana cikin rikici da nuna kyama da tsoron allura da samun karancin jini na cikin abubuwan da suke hana yawancin mutane ba da gudunmuwar jini. A sakamakon haka, kasar ba ta da isassun wuraren adana jini fiye da shekaru 20 kenan yanzu, kuma nauyin bukatar yi wa mabukata karin jini ya dabaibaye asibitocin kasar. Amma a wani namijin kokarin canza waɗannan ɗabi'un da wata ƙungiyar likitoci matasa suka yi ya taimaka a lokacin da aka kai harin ta'addanci na baya-bayan nan a kasar. Sai dai an maida wasu masu so su ba da gudunmuwar jinin da yawa gida saboda asibitocin ba su da wurin adana jinin da ba sa bukata nan take. Amma matasan likitocin sun yi amfani da wannan damar wajen yi wa masu neman ba da gudunmuwar rajista koda za a bukace su nan gaba. Likitocin suka yi wa wannan tsarin lakabi da ma'adanar jinin je ka dawo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan wani hari da aka kai a jihar Yobe wanda ake kewa zato ɗan kungiyar Boko Haram ne suka kai wannan wato harin. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna da Grace Alheri Abdu akan irin halin da ake ciki wanda hukumomi suka tabbatar da cewa ana bata kashi tsakanin mayakan Boko Haram da kuma wato jami'an tsaro a yankin.
Wato dazu kwamishinan ƴan sanda na jihar Yobe Abdulmalik Sumonu ya bugo min waya inda yake gaya min cewa da gaske ƴan Boko Haram sun kai wani hari a ƙauyen Sasawa kimanin kilomita kaman 20 zuwa 21 kai daga cikin garin Damaturu. Amma kauyen yana cikin kalmar hukumar Tarmo ne. Ga waɗanda suka san jihar Yobe, ita kanta Tarmo daga kalmar hukumar Damaturu aka kirkire ta. To su waɗannan mayakan Boko Haram sun kai hari a wurin, kuma an ba da labarin sun kashe ma wasu jami'an tsaro a wurin. Amma da yake abin kamar da shi kwamishinan ƴan sanda ya gaya min, yace sojojin Najeriya a yanzu haka maganar take rike suna nan suna aikace-aikace a wurin. Saboda haka yanzu ba za a iya cewa ga adadin mutanen da aka kashe ba ko kuma bannin dukiya da aka yi sai bayan da aka kama wannan aikace-aikace na su jami'an soji a wannan wuri.
To wannan yankin yana ɗaya daga cikin wuraren da aka yi fama da tashe-tashen hankula a lokutan baya ne ko kuma har-haren ƙungiyar Boko Haram ɗin nan?
Eh, to ga waɗanda suka san jihar Yobe sosai, shi wannan kauye sasawa yana nan a kusa da Damaturu sannan kuma ana iya shigowa wannan kauyen daga Ngamdu dake cikin karamar kumar Kaga a jihar Borno saboda haka kaman kauye ne wanda yana da baki biyu daga jihar Yobe za a iya shiga cikin sa daga jihar Borno za a iya shiga cikin sa kuma akwai ma ɗan Boko Haram din sun dan takawa ɗan harhare nan da can amma bai kai matsayin da za a ce sun kame garin kamar yadda suka mamaye kanar hukumar Guji ba da Gulani daga kudancin jihar ba wanda yake inda suke kan iyaka da jihar Borno amma dai kwaɗoke gaskiya in an kawo hari a wannan garin da waɗanda suka san Yobe din ba wani abin mamaki ba ne domin kasancewar wurin yana kan iyaka da Borno da kuma Yobe wato ana shigowa wurin daga Gambu kuma tsakanin Damaturu da Gambu din duka bai wuce kilomita 30 zuwa 40 ba hakan nan sannan tsakanin kauyen da cikin garin Damaturu duka bai wuce kilomita 20 shi ma da yan kai hakan nan ba to da haka wannan bai zama da mamaki ba dan an kawo wannan hari din
to babu shakka sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram din nan mazauna yankunan da suke makwabtaka musamman da wuraren da suka yi fama da tashe-tashen kungiyar sukan shiga halin ni'ya su suma wannan hare-hare ko ba kai musu kai tsaye ba yakan shafe su ya rayuwa take a wannan kauyen shi musamman
eh to gaskiya tun lokacin da Dakarun Najeriya suka murkushe yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa kusan ma gaba ɗaya jihar yadda ake an dan samu dama-dama in kika dauke irin hari nan da can da ake kaiwa kamar a can kanin hukumar Guji ba da Gulani waɗanda suna iyaka ma da dajin Sambisa daga wancan bangare din amma daga wannan bangaren kin san kuma jihar Yobe tana iyaka da jamhuriyar Niger sannan kuma daga wannan wurin akan tafi can bangaren arewacin jihar inda ake shiga Niger daga Maina Sarowa sannan kuma daga wancan karamar kuma ta gidan din ita ma tana iyaka da wasu kanin hukumar na jihar Borno to da ka duk dan wannan zirin gaskiya ba za a rasa cewa akwai mafaka ko da kadan-kadan ne na su waɗannan mutane ba
yawa to mun gode za mu yi dakon ƙarin bayani dangane da wannan lamarin idan har ka samu wani ƙarin haske game da wannan hari kamar yadda shi ya maka alƙawari
shi kuma shi ne sun ya ce mallalle zai bugo mun in an samu ci gaba sannan kuma daga bangare na zai ci gaba da tuntubar hukumomin sojan Najeriya
to mun gode kwarai da gaske
to ma dalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan jawabai ko kuma wato bayanai da ya muna Afirka ta yamma ita ce kan gaba wurin aurar da 'yan mata da wuri fiye da sauran sassan nahiyar Afirka kuma ita ce ta biyu a duniya bayan yankin kudancin Asiya kawar da wannan al'amari zai kawo wa yankin Afirka ta yamma dimbin amfanin tattalin arziki masana ne suka bayyana haka a wurin wani muhimmin taro da ake gudanarwa a Senegal a wannan mako na karfafa gangamin kawar da aurar da 'yan mata da wuri Galadan Ibrahim Ayawa da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Sophia Christensen daga birnin Dakar.
On avait une fête, mais moi, je ne suis pas là-bas.
Kudanci da tsaki a Afirka su ne suka fi kowa yawan auren wuri a nahiyar Afirka kuma wannan yankin ne na biyu a duk duniya baya ga kudancin Asiya idan aka sake duba wannan al'amari to zai haifar da tattalin arziki kwarai da gaske. Wannan shine ittifakin da masana suka yi a Senegal a cikin wannan satin a yayin wani taron da su gudanar a kan yadda za a shawo kan wannan matsalar. Cewa take yi akwai babban biki amma ba zan iya zuwa ba naga sauran jama'a sun tafi ni dai sai na tafi bayan gari na tsaya ta gane cewa tana dauke da juna biyu ne kuma yayanta sun goyi bayan shawarar ta yanke cewa za ta rabu da mijinta amma za su dauki danta bayan ta haife shi sai dai wannan ya jefa rayuwarta cikin damuwa. Ta ce baya ga rabuwa da mijin nata sai ta ji ta yi ƙasa a gwiwa game da komawa makaranta domin ba ta son ta ga tana aji da ƙanwanta wannan ne ma ya sa take ganin gumma ta tsaya gida ta rika taimakawa mahaifiyarsu wannan ne ma zai sa daga baya ta bar ƙauyensu da ke gunduman Fatick a kudu maso yammacin ƙasar Senegal wanda daga ƙarshe zai sa ta ci gaba da kasancewa tana gararamba a kan titi a wannan gari wakilin wannan gidan rediyo ya gamu da kadi a wani wuri da ake kira Maison Rose wanda wuri ne da yake matattaran 'yan mata da sauran wasu mata da ke wajen birnin Dakar. Idan kadi ya shekaru 23 ne kuma kusan yanzu ana iya cewa harkokin rayuwa sun takaita mata. Masana dai sun taru a ƙasar Senegal domin tattauna wannan batu na auren wuri tare da duba irin tasirinsa ga tattalin arziki ga jama'a musamman waɗanda ya shafa kai tsaye ƙasashen yammacin Afirka da kuma Afirka ta tsakiya. Waɗanda su ne wurare biyu daga cikin ƙasashe 6 daga cikin 10 waɗanda suke da yawan wannan matsala a duk faɗin duniya kamar yadda hukumar UNICEF ke cewa da gaskiyar aure goma hudu daga cikin su na yan kasa da shekarun su bai kai 18 ne ba a sakamakon sabon binciken da aka gudanar babban bankin duniya ya bayyana cewa daga yanzu zuwa shekarar 2030 ribar da za a samu a iya samu sakamakon kawo ƙarshen auren wuri zai kai sama dala biliyan 60 ga kasashen yammacin Afirka da ma tsakiyar Afirka binciken ya bayyana cewa yayin da suka yi auren kafin su kai shekaru 18 ga bisa dukkan hasashe za su samu yara fiye da adadin da ya kamata a ce sun samu a tsawon rayuwar su don haka wannan yana taimakawa wajen rage ƙarin adadi da kuma yaran da za su haifa kuma hakan zai yi matukar tasiri ga yawan jama'a a duniya don haka me zai faru idan hakan ta kasance kenan zai ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasa babban bankin duniya ya kintata cewa daga yanzu zuwa shekara 2030 gwamnati za ta ga alfanun wannan domin ko za a samu ƙarin sama da biliyan 5 a kowace shekara kawai yanzu dai kasashen yammacin Afirka hudu ne da Afirka ta tsakiya suka samar da dabarun kawo ƙarshen wannan lamarin wannan kasashen ko sun hada ne da Najeriya Burkina Faso Ghana da kuma Chad
to madalla Ladan Ibrahim a yawa ke da aka saurara da fasalar rahoton wakilin muryar Amurka wato Sofia sai kuma wannan labari da ke nuna cewa kokarin da ake na kawar da haɗuran ababen hawa a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale direbobi a Najeriya dai sun koka akan matsaloli da suke fuskanta na wato wurin karban lasisi na izinin toki a Najeriya da ma wasu batutuwa da dama akan kokarin ke haɗura wakilinmu Babangida Jibrin ya tattauna da wani babban jami'in wayar da kai a hukumar wato kiyaye haɗura a Najeriya suka tattauna a cikin wannan rahoton da za ku ji
wata matsala da ake fuskanta shine batun mallakar lasisin tukin mota. Yan Najeriya da dama suna kukan cewa sun buƙaci ko sun rubuta sun cika fom na neman wannan lasisi sun je makarantun da aka ce su je na koyon tuki. Amma sai ka ga an shafe watanni wasu ma har shekara suke cewa ba su samu lasisin nan ba. Akan ba su temporary amma kuma su ce a ce temporary ko wata biyu ne kawai wa'adin sa kuma ya tsare da samu ba
to wato matsala ta san ba za a rasa matsala irin ta na'ura kamar yadda ake magana ba ba mamaki irin wannan ne amma yawanci gurare da dama akan yi kokari ko kuma ma'aikatan mu da suke buga lasis suna yin kokari su tabbatar cewa sun ba wa mutum in wata biyu wata uku na da aka alƙawarin za a ba shi inda kuka ga aka samu wannan matsala gurare ne da aka samu matsaloli a baya na network ko na rashin wadatattun kayan aiki sai an yi kiliyarin waɗanda suka yi nasu na baya aka babba su tukunna kafin waɗanda aka yi musu yanzu a ci gaba da wasu to wannan shine abin da yake kawo tsaikon har yanzu
kamar yanzu hukumar ku tana da adadin kamar yawan hatsarin da ake ya faru a Najeriya kamar na shekara ɗaya da ya wuce ko fiye ma
duk shekara muna da kididdiga wato statistic na haɗarurruka da suke faruwa a Najeriya kama da yawan motoci yawan mutanen da suka ji ciwo yawan mutanen da suka rasu da yawan haɗarurrukan ma da aka yi alal misali shekara ta 2015 da shekara ta 2016 yanzu haka ina tare da bayanan in kana so zan iya baka to shekara ta 2015 mun samu yawan haɗura guda 302 a shekara ta 2016 kuma mun samu afkuwar haɗarurruka 343 kaga kenan idan ka duba shekara ta 2016 ta fi yawan haɗarurruka da 441 asarar rayuka kuma a shekara ta 2015 an samu hasarar rayuka guda 283 a shekara ta 2015 inda a shekara ta 2016 aka samu asarar rayuka na mutane 353 kaga an samu bambanci na 75 yawa to yawan mutanen da suka ji ciwo kuma muna da mutum 1391 a shekara ta 2015 inda a shekara ta 2016 muke da 1523 yawa to wannan su ne alƙaluman da muke da su
to wasu na ganin kaman yawan hatsara a Najeriya ya fi kowane cuta ko kuma annoba da ake fuskanta a ƙasar nan kisan al'umma kuna da masaniya haka ko kuwa
gaskiya ne wannan bincike ne da hukumar Kenya hadira ita ta gudanar ko kuma masana suka gudanar lalle kan hatari a Najeriya ba kasashe namu irin namu ba so yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cin lafume rayukan jama'a sama da kima sama da cutar da ake cewa cutar kanjamo
to wani mataki hukumar ku ke dauka bisa la'akari da wannan kididdiga kamar abun na karuwa ne ba ku tsoron watakila wannan shekara da muke ci abun ma ya zarta na bara
ta insha Allah ba zai zace ba saboda an dauki matakai da yawa misali kamar a shekarar da ta wuce kaga ba amfani da wannan na'ura mai takaita gudun ba sannan mun dage wajen wayar da kan jama'a da ilmantar da su fiye da shekarar da ta gabata sannan patrol activities din ma duka dai komai an karkara an samu ci gaba da tsoron yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo watakila ban tabbatar ba daga majiya ne karfi ba wannan hasashe ne an nanawa a matsayin ranar dan adam watakila irin abubuwan da aka yi fama da su shekara ta 2015 kamar abubuwan zaɓe da wannan rigima ta yan boko haram da sauransu da sauransu ta yi suna cikin abubuwan da suka sa aka samu karuwan haɗarin lukan da ke sun ci a kan shekara ta 2000 aka samu wannan bambancin amma wannan shekara da aka fuskanta da muka shigo kamar muna ganin kamar dai abubuwan sun ɗan yi sauki to shekara ta 2016 ne aka fi samun karuwar haɗarin lukan ko da wannan shekarar dai muna iya bakin ƙoƙarinmu mu ga an abin nan ba ni da cikakkiyar bayani na abubuwa na first quarter din nan da muke ciki kaga wannan watan ne kwata ta farko za ta kare saboda haka ba mu gama tattara bayanai ba amma mu sadan abubuwan da muke da ji a ƙasa bisa ga dukkan alamu wannan shekarar ba za ta kai shekara ta 2016 ba in Allah ya yarda wurin asarar rayuka da sauran abubuwa
idan kunne ya ji dai an ce jiki ya tsira kuma a dawo lafiya babin ya ji furin murai Amurka daga Lagos
gaida baban gida Jibrin ya ba waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 11 kenan da minti 22 ga shirinmu na gaba
imma ba ta da rago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana idan dai ma sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna magana akan iyalinsa sai lokaci ya kawo jiki yau kuma zamu dora ne akan bayanin yadda tsarin aikin da yake yi na wanda ya kira parking na motoci na ne mai kara mana haske game da wannan irin aiki
wato wannan aiki yanda yake ne dai wato mutane ne in sun fito kowa su gidajen shi masu harkoki masu sana'a suka shigo kowa zo ya shigo da mota ya ajiye akwai pricing da ake biya yana sowa ga lokacin da kake son ka tsaya awa daya ne awa biyu ne awa uku ne duk kowanne lokaci dai duk kake so ka zo ka park akwai
adadin kuɗin da zaka biya
akwai adadin kuɗin da zaka biya to haka muke ciki muna dabara dai haka da su haji ya kai wanga lokaci to hayyo kuma haka muke ciki
to wurin nawa ne ne
wurin dai na companies ne companies ke da shi to lokacin da na zo masu farkon company ana ce da su system parking su ma suna nan suka sayar ma wani company Amco na wuri Amco kuma suna nan suka sayar ma wadansu ABM yanzu haka a takaice da ABM nake aiki na dai the same place amma companies uku kenan su suka sai wajen ina wurin hayyau
dukkan nan wurin
ina nan wajen hayyau
an girma kenan cikin wannan company
to haka ne ko sosai yau ne shekara 20 kenan ina tare da su
dai ba abu ne da aka saba gani a gida irin wannan da kake yi ba
yawa ba shi haka gida in za ka yi irin wannan aiki gida sai ka je inda ya sunan shi akwai yadda muke kiran su gida inda motoci da yake ake ba passengers ke shiga za su wanda zai su je in ya abin ga Lagos Maiduguri Kaduna Azaria to garaji muna ce mai garaji gida ko
kamar aikin commission kenan a gida
kamar aikin commission a gida to amma shi na nan yanda yake short term packages ne su wanga ya park lokaci ba awa hudu ne awa biyar ne awa shida ne to ka gani
to ya ake biyan ka a kamisho ake biyan mutum ko kuwa a albashi bayan kowane sati
albashi bayan kowane bakwai biyu namu a kowane su da kowane sati ne aka zo aka mai da shi kowanne bakwai biyu sai sa cikin wata dai an biya ka tushin nan dai wato ana biyan ka kudin ka kowanne bakwai biyu albashin ka za a biya ka
Alhaji Baba Libya ka kwashi kusan shekaru 20 ko sama da haka a kasan a kasashen waje tunda kai zama a London gashi yanzu kana nan shekara 19 da wani abu mu magana ana a cikin America ya kan ga rayuwa anan cikin America
wato rayuwar America shi dai kaga yau sai in ce in an ce maka kai dan kasa ne ko da kai citizen da West citizenship babbaci kabila dai akwai shi ko ina akwai shi nan America to amma har dai ka samu ka iya zaman kanka ba ka shiga cikin wani matsala ba ba damuwa baka damu kowa ba kowa bai dame ka ba Allah ya anshi ibadanka Allah ya anshi addu'anka Allah ya kiyaye shiga cikin mugun hanya hankalinka kwance anan to koya akai dai zaka so ka ga kai wani abu daga gida ko kai dan gina dan bukar ka wurin baccinka ko ka shirya wani sana'a da kake so zuwa gaba nan zaka iya ka samu wannan rayuwa yau zaman da duniya ke ciki don ba kai kadi bane don ina da experience na je ina London na gani na gan shi daga Holland kaje kaga turawa ma ana kwance American embassy ana kwana ana neman visa duk a shigo America ko za a zo nema ne to shi yasa
an zo nema ana samu
an zo ana samu ana samu biyan bukata to ka gani to kuma yau ka san lokacin tahiya amma ba san lokacin komawa
ba
to shi yasa ya kike kuka sawar har yau muke zo cikin kasar nan amma in ka ce don koma gida in na samu in koma gida ma bar gane ma in koma Sokoto inda na zauna da ma da shi ce maka eh na so haka to amma zaka je ka zauna yanzu a halin yanzu halin Najeriya take ciki ko gane sai me zaka je kai to question na ni kuji kike da shi nake tambayan kaina ko da lokaci amma ba wani daban ba
kaka je ka zauna a gashaba mai a da heba romu
to ka irin tanke nan
to kana nuni kenan abubuwan rayuwa kamar nan suna da saukin samuwa idan aka kwatanta shi da gida musamman a halin
yanzu eh abin da yasa lalle ko ka aje shi didi saboda ka ga nan yau in ga kai mai cin abinci ne ko ya rayuwarka yake ka shirya su zaman nan in ka lura da zaman nan da gida in ka ce rigan $1 zaka iya sai ka saya nan zaka same shi in ka ce na $100 zaka iya sai ka sa zaka same shi ya fito ga albashin da kake samu da irin karfinka abinda zai fi karfinka a gida sai ga nan in dai kai aiki ba zai fi karfinka ba to amma dai kenan wata kila zaka samu aikin yin da gida ba zaka samu abin yin ba to shi ke kawo yawancin lokaci mutane da dama sai ga an zo an jima ba a ce gida ba
to muna fatan mu tafi gida idan mun kammala aikin mu Alhaji Baba kuma da ka ta nan a cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani ma sare yau ma kamar kullun domin ko lokaci ya muna abin da ya saba sai a cikin shiri na gaba za mu dora yanzu a madadin bakon namu Alhaji Baba Libya da Julie Grace da ta zai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla gai da Ladan Ibrahim a yawa sai dai jaba ku muna aikin afuwa yau ba za mu iya kawo sakonnin ku ba kuma ga labarai a takaice
Kotun kolin kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai 7 da ake da su biyu ne kawai suka je kotu. Hakan ya gaza adadin alkalai 5 da ake bukata don yanke hukunci. Kungiyar Tarayyar Turai ta sanar da shirin ba da agajin jinkai na dala miliyan 124 ga kasar Sudan. Majalisar Zartarwa ta Tarayya ta faɗa ranar Litinin cewa za a yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da bukatun gaggawa kamar abinci da ruwa da tsaftace muhalli.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shiri da wacce ta shirya ta bada umurni Julie. Sai kuma injiniyan na wannan lokaci baba ya kuma kirki sallama a huta lafiya ga ɗan yau da gobe